This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asari a kan mitoci 22 da 25 a jihohin Niger kuma ana jin muni ta gidajen rediyo amfani da Fara'a da Sarauniya da Dalo da Niya da ke Birnin Kwani yanda masu computer kuma koyaushe suke so suna aika ma mavio@hausa.com ko sashen hausa.com. To ta da fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC Aliyu Mustafa Sokoto ta da sahabu Imam Aliyu ne ke tarbin ku a shirin mu na wannan lokaci. Muna da abubuwa da dama da zamu kawo muku amma ku fara da jin kanin labarai da kuna.
Amurka da wasu kasashe 12 sun kammala shawarwari kan yarjejeniyar cinikayya amma ba a cimma daidaito ba. Ƙungiyar Taliban ta bakin sabon shugabanta ta fidda sanarwa da nufin ƙarfafa ƴan ƙungiyar Ilahiri Guiwa cewa manufofi da aka kafa ƙungiyar na jihadi a ƙasar Afghanistan za su ɗore. Batun tsaro shine kan gaba ganawar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai yi da jami'an wasu ƙasashe da ke gabas ta tsakiya da kuma a kudu maso gabashin Asiya.
To kana labarin kenan, bayan kun gama jin su baki ɗaya za ku ji cewa hukumomin kula da 'yan gudun hijira na Najeriya suna kokawa kan yadda ake kore 'yan Najeriya ɗin daga makwabtan ƙasashe.
Bisa dukkan alamu waɗannan da mutane da suke shigo hira da muka yi da su ya nuna cewa an tilasta musu ne su dawo Najeriya.
An jami'a ne aka koro mu muka zo kufiri sai ma'aikata suka samu mota aka kawo mu abinan mubi.
Sannan ko me yasa gwamnatin Buhari take neman takaddarwa a attajiran manyan ma'aikatan gwamnati ne?
Domin gano ƙadirorin da suka mallaka kama daga gidaje a Abuja da kuma nauyin asusun ajiyarsu a bankuna.
Allah bai ba su arziki ba, su suka ba kansu arziki saboda ta dalilin kujeran da suke rikewa suka samu suka kwashi abinda ba nasu ba.
To bayan wannan muna da shirin amsoshin tambayoyinku wanda a yau daga cikin tambayoyin da zai karba har da
shin menene beli? Ya sharuɗan beli suke a tsarin shari'ar Najeriya?
Duk wannan za su zo muku bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka da wasu ƙasashe 11 sun kammala shawarwari da nufin ƙulla yarjejeniyar cinikayya amma ba a cimma daidaito ba. A wani taro da manema labarai a daren jiya Juma'a, babban jami'in Amurka kan harkokin cinikayya kuma wakilinta a taron Michael Froman ya ce ƙasashen 12 da suka gudanar da shawarwarin sun samu muhimmin ci gaba har suna da ƙwarin gwiwar cewa yanzu fiye da kowane lokaci an kusa cimma matsaya. An kwashe shekaru ana gudanar da shawarwari domin ƙulla yarjejeniyar cinikayya da ake kira TPP har ana zaton an kusa kammala shawarwari. A wannan mako, ministocin harkokin cinikayya na ƙasashe da shirin ya shafa sun hallara a birnin Hawaii domin mirgina shirin gaba. Yarjejeniyar ta TPP idan har aka ƙulla za ta shafi kusan kashi 40 cikin 100 na tattalin arzikin duniya. Batutuwa suna da sarƙaƙiya ta fuskar siyasa da suka haɗa da ƙyale a yi ƙarin jigilar shinkafa zuwa kasuwannin ƙasar Japan, ƙarin shigar da sukari zuwa kasuwannin Amurka, ƙara buɗe kasuwar albarkatu daga dabbobi kamar su madara da sauransu na ƙasar Canada, da kuma ƙara fara da izini da iko kan magunguna da ake tsammanin za su yi tasirin tsawon shekaru 12. Yarjejeniyoyin da aka ƙulla kan cinikayya a baya sun fi mai da hankali ne wajen rage kuɗin fito da zammar sa kayayyaki su yi arha. Masu goyon bayan yarjejeniyar TPP sun ce wannan yarjejeniya za ta daidaita bakin dokoki tsakanin ƙasashen da suke cikin shirin domin sauƙaƙa cinikayya da mu'amala a faɗin duniya. Ƙungiyar Taliban ta fidda wani saƙo cikin sauti daga sabon shugabanta Mulla Akhtar Mansur da nufin tabbatarwa shugabannin ƙungiyar dattijanta, malamai da kuma almajirai cewa jihadin da ƙungiyar ta sa a gaba zai ɗore har sai an shimfiɗa tsarin Islama a ƙasar Afghanistan. Mulla Mansur ya ce dukkan shawarwari za su dogara ne kan dokokin shari'a, kan aiwatar da yaƙi ne ko gudanar da shawarwarin sulhu. Daga nan shawarci jan ƙungiyar su yi watsi da jita-jitar da ake yayatawa dangane da shirye-shiryen wannan ƙungiya. Sabon shugaban ya ce shugabannin ƙungiyar za su yi bakin ƙoƙarinsu na tabbatar da haɗin kai ta ko halin ƙaƙa. Ya ce marigayi Mulla Umar ya ba shi dukkan aikace-aikacen ƙungiyar tun yana raye, saboda haka yana ci gaba ne da aiwatar da burin da ƙungiyar bisa umarnin tsohon shugaba. Dagewar da shugaba Mansur ya yi kan tabbatar da haɗin kai tsakanin 'ya'yan ƙungiyar ya tabbatar da rahotanni da suke nuna cewa naɗinsa ya janyo rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan ƙungiyar mai tada ƙayar baya. tunda farko a yawa sabar kungiyar ta Taliban ta karyata rahotannin mutuwar Jalaluddin Haqqani, mutumin da ya kafa kungiyar Haqqani, wata kungiya da ta balle daga Taliban da ake kira Fida Mahaz, wacce ta fara tsegunta mutuwar Mulla Umar yan kwanaki da suka wuce. Ta yi ikrari yau cewa gaskiyar magana, an kashe tsohon shugaban na Taliban Mulla Umar ne ta wajen sa masa guba a abinci. Batun tsaro shine kan gaba a Ghana, wadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai yi idan ya gana da jami'an kasar Masar a ƙarshen makon nan a birnin Alkahira, a zangon farko da zai yada a ziyarar aiki da zai kai shi ƙasashe biyar a gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin Asiya. Wani babban jami'a a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka ta damu ainun kan tashe-tashen hankula a zirin Sinai na ƙasar Misra, inda ƙungiyoyi masu alaƙa da ISIS suka ɗauki alhakin jerin munanan hare-hare da aka kai a yankin. A cikin bayanai da jami'in ya bayar jiya Juma'a ya ce Misrawa suna fuskantar barazana daga ƙungiyoyi da suke da nasaba da ISIS, domin haka Amurka take ƙoƙarin ta goyi bayan yunƙurin da ƙasar take yi na samun daidaito cikin al'amuranta. Jami'in ya ce tsaro yana daga cikin batutuwa da sakatare Kerry zai tattauna da ministan harkokin wajen Masar Sami Shukri gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. Haka nan sakatare Kerry zai gana da shugaban kasar Abdul Fattah el-Sisi. Jami'in ko kuma jami'an kasashen biyu za su kuma tabo batutuwa da suka shafi siyasa, yancin bil'adama da kuma tattalin arziki. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kwararru kan yaƙi da cutar Ebola suna farin cikin nasarar da aka samu na hada allurar rigakafi da za ta yi yaƙi da Ebola, wadda yake da tasiri, duk da haka suna gargaɗin cewa zai ɗauki watanni kamin allurar ko maganin magungunan su wadata. Wata gunar hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO Mary Polly Kieni ta gaya manema labarai cewa allurar rigakafin za ta hana ɓarkewar annoba nan gaba, amma zai ɗauki lokaci kamin masu ba da izini ko sa ido kan harhaɗa magunguna su amince da wannan allura. Babban jami'in hukumar kiwon lafiyar ta duniya, wato babban jami'in hukumar kiwon lafiya ta duniya kasar Gini Muhammad Belhussein ya ce ci gaba da aka samu abin farin ciki ne, duk da haka ya ce kada jama'a su saki jiki daga matakan hana kamuwa da wannan cuta. A Ingila, dangin tsohon shugaban Al-Qaeda Osama bin Laden suna daga cikin mutane hudu da suka mutu jiya Juma'a sakamakon wani hadarin jirgin fasinja na shata kusa da birnin London, kamar yadda jakadan Saudiya ya bada labari. Kafofin yada labarai na Birtaniya da kasar Saudiya duk sun ce uku daga cikin fasinjoji dangin marigayi Osama bin Laden ne, haka nan matukin jirgin shi ma ya mutu. Jakadan Saudiya a kasar Ingila ya yi amfani da shafin Twitter na ofishin jakadancin Saudiyan ya mika ta'aziyya ga zuriyar Bin Laden baki daya, ba tare da ya fayyace ko su wane ne hadarin ya ritsa da su a cikin wannan jirgin ba. Yan sanda suka ce jirgin Iran jet ya yi hadari ne a wani filin adana motoci inda ake yin gwanjo, kuma a nan da nan ya kama da wuta yayin da yake kokarin ya sauka a wata tashar saukar jiragen sama da ake kira Black Bush, mai tazara kilomita 65 kudu maso yammacin birnin London. Jirgin yana kan hanyarsa ne daga Milan. A halin
to labaran duniya sun zo muku daga sashen Hausa na Amurka nan birnin Washington DC. To, madalla, shin ko me yasa gwamnatin Muhammadu Buhari ta Najeriya ta kudurta farauto a tajirin ma'aikatan gwamnati ne? Kafin mu ji wannan bayanin, bari mu fara gama da korafin da ita Najeriya din take yi a kai da ake koro mata 'yan ƙasa daga wasu ƙasashen makwabtanta.
Cikin kwanakin nan da hukumomin ƙasar Kamaru na ci gaba ne da izaƙi 'yan Najeriya da ke gudun hijira a ƙasar sakamakon yawaitar hare-hare 'yan Boko Haram. Kuma na baba nan ma shi ne wani tulin 'yan gudun hijira kusan 2,000 da kasar Kamarun ta izaƙe su zuwa Najeriya ba tare da sun shirya ba. Alhaji Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar ta nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Adamawa, wanda ta nannema ake maido da 'yan gudun hijira, ya kuka da yadda jami'an kasar Kamaru ke ƙara turo 'yan Najeriya ba tare da sun kammala shiryawa ba, wanda don haka ne ma suka mika kukansu ga hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNHCR.
Mun jawo hankalin hukumar kula da 'yan gudun hijira na ƙasa da ƙasa, wato UNHCR, mun gaya musu cewa ga abin da ke tafe. Kuma bisa dukkan alamu waɗannan da mutane da suke shigo hira da muka yi da su ya nuna cewa an tilasta musu ne su dawo Najeriya. Mun gaya musu su yi kokari su yi magana da ofishinsu da ke Kamaru, don su yi kokari su jawo hankalin gwamnatin Kamaru su ga cewa sun ba mu sanarwa ko mu je mu ɗebe su ko kuma su shigo mana da su cikin dignity wato cikin mutunci saboda in ka lura su shigo dukkan kayayyakin su ba wanda ya zo da shi bayan kayan sawan shi babu wani wanda ya taho da wani jakka na shi ko wani abin nan wasu ma daga suka ce jakkan da suka riko zuwa inda za a sa su mota an karbi jakkuna an sa su kuma akwai yan kayayyakin su masu amfani su
jami'an kungiyar Red Cross da kuma na shige da fice wato migration suke tarban yan Najeriya da ake maidowa a bakin iyaka ta yankin Mubi Malam Ali mai Kano da ke zama babban jami'in kungiyar Red Cross a shirar Arewa maso gabashin Najeriya ya ma bayyana irin gudunmawar da suke badawa
farko akan kawo su a garin Mubi a sai mu duba daga nan a ciki wane ne ya shigo kaman a tagayyare ko rashin lafiya ko wani abu tun da akwai asibiti sai mu kai su asibiti sannan kuma nema ta kan turo abinci wanda daga nan zamu zanna mu duba a san yanayin yadda za a fara musu abinci gaba ɗayan su da kuma taburmai wanda suke kawowa sai mu dan samu mu dan babbasu wanda za su kan samu su huta kafin a kai su Yola kam na Malkoshi
to sai dai kuma wanda aka mai don akasarin su ma in jihar Borno ne kuma sun shafe kwanaki akan hanya yayin da wasun su ma dibar karar mahaukaciya aka yi musu tun daga kasar Chadi kamar yadda wadannan ke cewa
an jami'a ne aka koro mu ko zo kufiri sai ma'aikata suka samu mota aka kawo mu abin nan Mubi
Binta Abakar
Binta Abakar daga Nakuya Taho
Gambarun Gara
sai kuka shiga ina
mun shiga Fatakol
Fatakol kamar kwana nan kuka yi a hanya
A hanya wannan kwanan mu biyar bayan kwanan mu biyar mun zo nan
gashi dai mun zo nan abin da yanzu muna ciki dai muna fatan Allah ya kawo mana kayan mu da mun ka bari a kusi nan muna so a taimaka mana gwamnati ya taimaka mana don Allah ya kawo mana wannan kayan da yana mun bari a kusi nan
shi dai wannan dambarwa na maido da yan gudun hijira na ma zuwa ne kasa da kwanaki biyu da ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke kasar Kamaru inda shugaba Fulbe ya saba layar tallafa da kuma kula da yan Najeriya da ke gudun hijira a kasar sa wanda kuma yanzu lokaci ne kawai ke tabbatar da ko shin ma za a mutunta wani jejeniya ko kuma a'a Ibrahim Abdulaziz Sashi na sunan murar Amurka daga Yola a Najeriya
Faka Sheikh Ibrahim yanzu kuma sai rahoton Nasiru Yakubu na Birnin Yero kan shirin gwamnatin Muhammadu Buhari shugaban Najeriya na son jin bayani daga wajen manyan ma'aikata masu kuɗi
Bisa dukkanin alamu yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin Muhammadu Buhari ke ya gangaro kan ma'aikatan gwamnati da yake ci da kujerun su musamman waɗanda suka tara dukiyoyi da kaddarori da yafi karfin albashin su alamu na nuni da cewa hukumar nan ta hana zulmiya da babakin da dukiyar al'umma wato ICPC a turance ta zara idanta ne ga irin waɗannan ma'aikata domin gano kaddarorin da suka mallaka kama daga gidaje a Abuja da kuma nauyin asusun ajiyar su a bankuna Wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan niyya da gwamnatin tarayya ta yi.
Sunana Muhammad Kabir. Gaskiya gwamnati abin da ta yi daidai. Domin ba dan komai ba saboda waɗannan mutanen su ne suka kwashe mana ainihin dukiyoyin da ya kamata a ce har talaka ya amfana da shi. Ai mana ayyuka na asibitoci, gine-ginen makarantu da wayan sabuwa wanda rayuwar dan adam zai inganta musamman talaka. To wannan ni ina ganin yayi daidai. In ma mutun yana ganin cewa aiki aka bashi, to ai akwai kaidojin yin aikin, an kuma baka kuɗi, aka ce ga abin da za a yi. In ma kana tunanin ya ragu ne kai aikin da aka ce kai, in dai kana da tsoron Allah tunda biyan ka albashi ake da allowances ɗinka, ai ya kamata a ce ka koma mu da gwamnati da kuɗin ta ka ce ga abin da ya ragu. So ni ina ganin wannan ba wani hujja bane. In ji Bahaushe yace kowai kwana lafiya shi yaso. Wanda duk ga kaga yaji tsoro to ai shi yayi ba daidai bane.
Sunana Bashir Madaki muna goyen bayan cewa gwamnati ta bincika ta yi adalci ta duba duk wanda yayi a yi masa saboda ya zama izina ga kowane mutum ƴan baya su zama sun samu abin da ya kamata su ji tsoro idan su ma sun aikata wannan su ma ya kamata a ce a bincika wannan zai kawo ya zama an yi kolon mutane into order a ƙasar namu baki daya wanda yake tunanin kaman za a yi masa ƙasa bai fahimci yadda al'amarin yake bane an ce ne wanda ya taba a taba shi kuma wanda yayi ne za a yi ma kuma ba an ce ne in dai gwamnati za ta yi abin don Allah ta duba waɗanda ya kamata kar ta ce ta yi bangaren ƴan bora da ƴan mowa
sai dai wasu daga cikin waɗanda na zanta da su sun amince yi magana da ni ne ba tare da bayyana sunan su ba
gaskiya ni dai a ra'ayina naga kaman dai is a very good step abu mai kyau ne saboda wata kila ya riga ya karanci abun waɗansu sun samu kuɗaɗen ba ta hanyar da ya kamata bane kuma gashi sai ka ga na kasa suna wahala ana ce ba kuɗi kuma manya masu kuɗi su suna nan suna jin daɗi to idan an yi haka kaga za kwato ma talaka haƙin shi a gurin su talaka bai da yancin da zai kwaci haƙin shi to yayi addu'a ya roki Allah Allah kuma ya kawo mafita ta dalilin shugaban kasa General Muhammadu Buhari sai ka ga kuma an samu sassauci
gani ma'aikatan za su ce ana musu fita da kulli ne bayan arziki ne da Allah ya ba su
Allah bai ba su arziki ba su suka ba kansu arziki saboda da dalilin kujeran da suke rikewa suka samu suka kwashi abinda ba nasu ba
wannan ra'ayi na yayi daidai da na shugaban kasa domin an ci da gumin al'umma kasa kudade ne wanda gwamnati ta ware a baya domin aiwa al'umma aiki wani ya dauka ya zama nashi na kashin kanshi da wa'inda ya goyi bayan da su azurta da wannan abu maimakon abu da su ta hanyar da ya kamata wannan abu yayi daidai
fatan daga mafi akasarin da wa'inda aka zanta da su suke yi shine kasance an yi binciken ba tare da nuna bambanci ko wariya ba dangane da irin dukiyoyin da wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati suke amfani da kujerun su suka tara Nasiru Yakubu birnin Yaro muri Amurka a Kaduna Najeriya
Tsawon shekara na Nasiru Juma'a kuna jin shirye-shiryen sashen wasu na murar Amurka ne daga Washington DC yanzu karfe 11:17 na safe a nan Washington din ga Ibrahim
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin amsoshin tambayoyinku Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka dan Allah ku bani tarihin rijiyar nan ta Ile Ife wacce ake kira rijiyar Lamarudu mai tambaya Yusuf Yushau wanda aka fi sani da Isuhun Dila jihar Kaduna Sashin Hausa na muryar Amurka assalamu alaikum shin menene beli ya sharuɗan beli suke a tsarin shari'ar Najeriya Shin kudaden da ake bada beli ina matsayin su yake? Mai tambaya mai nasara nasara funtuwa. To bari mu fara da amsar tambaya kan tarihin rijiyar Lamarudu dake garin Ile Ife. Idan Mallam Yusuf Yushau na kusa, ga masanin tarihi Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House dake garin Kaduna zai baka ansa.
Ita rijiyar Lamarudu tana daga cikin wurare wanda ake danganta ta da ɗaya daga cikin alamu na asalin yadda aka kafa wannan gari na Ile Ife da kuma yadda mutane suka zo na a wannan gari sannan rijiya ce wacce suke amfani da ita wurin tsafe-tsafe da ruwan da ke cikin ta kamar yadda zaka ga ana cewa akwai rijiyar Kusugu a Daura to ita ma wannan rijiya kusan abin da take nuna musu kenan amma abubuwan da suke fadi game da rijiyar ba su da tabbaci game da abin da ya shafi in an waiwayi tarihi a ce wani ne Lamruzu daga gabas ta tsakiya ya taso ya zo zai haka rijiyar sannan ya sadaukar da ita ake abubuwa na abin da ya shafi halittar dan adam ko mutane da sauran abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala su a tunanin su wannan rijiya da ruwan da ake amfani ake halitta kowane irin mutum da ya zo duniya su suna tunanin wannan rijiya ita ce cibiyar halitta kowane irin dan adam a sararin duniyar nan kamar yadda suka ambata cewa ainihin Ile Ife nan ne cibiyar kowane irin mutum na aka halitta duniya na aka samar da komai na aka samar da kowa to amma bisa tarihi kasan akwai abubuwan da ake amfani da su wurin ce bayanai na tarihi to mafi yawanci kamar yadda muka ambata tun farko wanda ya fara rubutu game da abin da ya shafi wato Ile Ife har marubuta tarihi na Yarbawa suka zo suka cimma shine Kalafatun din nan Kalafatun din nan kuma Bature ne Bature kuma an san yanayin yadda rubuce-rubucen su na tarihi yake kasancewa saboda haka ita wannan rijiya kusan tana daga cikin abubuwan da suke amfani da ita wurin ayyukan tsafe-tsafen su na kowace rana kamar yadda muka ambata cewa a cikin kwanaki 365 rana ɗaya ce kawai suke fitarwa ba sa yin tsafi kuma kowace rana da irin gunkin da suke sawa a gaba
har zuwa yau kenan doctor
har zuwa yau suna yi
abin
da ya kashe ya dakushe kaifin wato tasirin wannan abubuwa da suke na shirka da tsafe-tsafe shine zuwan musulunci wannan yanki. Ya kasance an samu wasu sun barranta daga wayannan abubuwa sun musulunta sun kuma je cikinsu daga wayannan al'adu da tsafe-tsafe da suke yi na wannan lokaci.
To watakila shi Isu Hundila zai so ya san ana shan ruwan wannan rijiyar koko?
Ana shan ruwan rijiyar ba kowa suke ba bace wanda yake dan cikinsu sosai da sosai. Da kuma waɗanda misali ake tunanin kamar suna da matsaloli a je a kai su a ɗebi ruwan, ruwan ya zamanto kamar dai wani ruwa ne na musamman a wurinsu ke wanda ke da larura ko kuma wanda yake dan cikin gida sannan suke ɗauka suke ba saboda abubuwan da suke suka kasance suna yi da wannan rijiya da kuma ruwan da ke cikinta a wannan lokaci. So akwai abubuwa da dama waɗanda suke yi wanda mafi yawanci mutane ba su yarda da su ba. Kuma misali idan ka duba asalin zuwan mutanen na farko na biyu da muka yi magana akan Obatala, ai in ka lura da kyau za ka ga cewa kamar ya zama tun kamar tatsuniya ne. Amma zance na farko shi ne ya fi ƙarfi da za a ce sun zo daga kusan za a ce gabas ta tsakiya sun wuce ƙasar Yemen sun wuce sun je Misra Egypt kenan sun zauna daga baya suka taso suka zo nan. In ka lura da asalin bayaji da shi ma ana magana ai sun taso ne daga misali da tsakiya ɓangaren abin da ya shafi ƙasar Bagadaza ko Iraki cikin ƙasar Iraki. To duk wanda za ka ji an ce an zo an kafa daula misali babba kuma ta daɗe bisa tarihi za ka ga cewa mafi yawanci suna danganta asali da tasowarsu daga gabas ta tsakiya ne. Za ka ga cewa kamar Ilayi Fitin nan ai ita ce ainihin gari wanda ake nuni da shi da fuskar abin da ya shafi tarihi. Don saboda akwai daular ainihin Songhai, akwai daular Ghana, akwai daular Kanin Borno, akwai daular kuma ita Oyo. To Oyo din nan da ake magana akan Oyo din nan ana magana ne akan Ilayi Fitin nan wanda shine asalin kafuwar wato jinsin jama'ar Yaraba a wannan lokaci.
Wato Dr. Ita wannan rijiya ta Lamarudu, me isa ake kiranta rijiyar Lamarudu?
Dalilin da yasa ake kiranta rijiyar Lamarudu saboda shi Lamarudu wannan sarki ne da ke cikin wato gabas ta tsakiya. Wanda shi kuma Lamarudu nan shi ne kuma kamar uba a wurin shi Oduduwa. Da ya tashi ya turo su Oduduwan suka taso daga gabas ta tsakiya ba su dire ko ina ba sai ainihin nan Ile-Ife. Da suka zauna nan Ile-Ife wasu sun ce rijiyar sun haka ta ne don su ci gaba da amfani da ita wurin su sha ruwanta su amfani da ruwanta wurin abinci da sauran abubuwa su shayar da dabbobinsu haka dai. Wasu kuma suka ce wannan rijiya dama tana daga cikin rijiyoyin rijiyar da dama wurin gaba ɗaya shi Oduduwa zai sauka tare da jama'arsa ruwa ne a sararin duniya gaba ɗaya. Sai da suka zo da wannan ƙasa da ke kulla a cikin farin gyalle suka zo da wannan zakara suka zo da wannan karafuna guda biyar aka kwance wannan kulli na ƙasa aka watsa to sannan ne aka samu doron ƙasa sannan ne suka iya sauka a wurin sannan ne kuma aka iya samar da wannan rijiya da ta ci gaba da wanzuwa sannan ne kuma suka ci gaba da rayuwa a wannan yanki.
To wato doctor shi wannan Lamarudun da aka sa ma wannan rijiya sunan shi Balarabe ne koko ana danganta shi da Bakar Fata?
Balarabe ne dai daga cikin sarakunan mutanen yankin kasar Larabawa ne tun shekaru aru-aru ɗaruruwan shekaru da suka gabata.
Wato su Yarbawan suna ikirarin cewa suna da nasaba da Larabawa kenan?
Suna da nasaba da Larabawa yauwa a bayani na farko kenan.
To yawancin mutane in aka ce jinsi kaza na da alaka da jinsi kaza za ka ga alakar ta gashi ko kamannin fuska da dai sauransu. Wato kenan a tarihanci ana iya cewa Yarbawa suna da siffar Laraba ta wani bangare koko dai ya kenan abin yake ne?
To ko da abin bai bayyana ba dai suna danganta shi ta fuskar abin da ya shafi auratayya da ya yawaita tsakaninsu ya zamanto jinsin asalin abin da suka danganta kansu da shi ya bace a tsakaninsu. To shi ne
har yanzu wannan rijiyar na nan?
Har yanzu rijiyar tana nan
wanda
suna killace da ita ana ma tsare da ita ne domin sun sa dakaru mutane waɗanda suke tsare da ita dawamin da'iman. To dai ga shi dai bayanai iri-iri.
Sai kuma amsar tambayar mai nasara na Sarafin Tuwa game da Beli. An dace lauya wato barista Muhammad Bello Tukur da ke garin Kaduna zai baka ansa.
Wato Bello shi wata dama ne wadda tsarin mulki da kuma dokokin tahiyar da shari'a wanda ake tuhuma da yin laifi suka bawa alkali dama ko kuma yan sanda ko kuma wata hukuma wadda take bincike dama su sake shi kan bisa wasu ka'idoji don ya sake gurfana ko ya sake bayyana a gaban alkali.
To tambaya ta biyu na cewa ya sharuɗan Bello suke a tsarin shari'ar Najeriya?
To duk ya danganci irin laifin da ake zargi ko ake tuhuma mutum da shi. Idan manyan laifuffuka ne, watakila ka'idojin Bello za a gindaya su masu nauyi, wani za a bashi Bello a ce shi da kanshi ya dawo, wani lokaci kuma a ce a sai ya kawo wani wanda zai tsaya masa don a tabbatar cewa zai dawo, wani lokaci laifin da wani alkali zai ba da Bello wani alkali sai ya hana Bello.
A tambayar sa ta ƙarshe ta uku kenan na cewa shin kuɗaɗen da ake ba da Bello na matsayin su?
Wato wannan wani abu ne wanda mutane da yawa ba su fahimci abun ba. Waɗannan kuɗaɗe da ake sawa, wato ake kiran su bail bond da Turanci, to waɗannan kuɗaɗe yawancin alkalai ba su cewa kawai ka zo ka biya kuɗin ba, a'a wani lokaci alkali zai iya cewa a'a sai ka aje abu kaza don saboda girman laifin da ake tuhuman mutum, ko a ce a'a sai ka aje passport ɗinka ko kuma sai ka kawo takardun gida ko wani abu, kai dai a tabbatar dai cewa wanda ake zargi ko wanda ake tuhuma da yin laifi ya dawo gaban hukuma ranan da ake bukatan shi.
To barista, watakila shi mai nasara funtuwa zai so ya san shin idan wanda ake zargi din ya dawo ranar da ake bukatar ya dawo din, in aka gama shari'ar za a maida mai kuɗin?
A'a, ba wai a ce kuɗin ba ma za a yi, wani lokaci alkali zai iya cewa ka aje kuɗin, amma a yawancin za a iya cewa a aje kuɗin a banki ne. Amma idan ma an aje, idan aka tabbatar da zargin babu laifi akan mutum, za a maida wa mutum kuɗinsa.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da ke garin Kaduna, da kuma barista Muhammad Bello Tukur da shi ma ke garin Kaduna, da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To gaishe ka Ibrahim, to ga sahabu da shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Amurka da wasu ƙasashe 11 sun kammala shawarwari da nufin ƙulla yarjejeniyar cinikayya, amma ba a cimma daidaito ba. A wani taro da manema labarai a daren jiya Juma'a, babban jami'in Amurka kan harkokin cinikayya kuma wakilinta a taron Michael Froman ya ce ƙasashen 12 da suka gudanar da shawarwari sun samu muhimmin ci gaba, har suna da ƙwarin gwiwar cewa yanzu fiye da kowane lokaci an kusa cimma yarjejeniya. Ƙungiyar Taliban ta fidda wani saƙo cikin sauti daga sabon shugaban ƙungiyar Mulla Akhtar Mansur da nufin tabbatar wa shugabannin ƙungiyar dattijanta malamai da kuma almajirai cewa jihadin da ƙungiyar ta sa a gaba zai ɗore har sai an shimfiɗa tsarin Islam a ƙasar Afghanistan. Mulla Mansur ya ce dukkan shawarwari za su dogara ne kan dokokin shari'a, kan aiwatar da yaƙi ne ko gudanar da shawarwarin sulhu. Daga nan shawarci ƴan ƙungiyar su yi watsi da jita-jitar da ake ta yayatawa dangane da shirye-shiryen wannan ƙungiya. Sabon shugaban ya ce shugabannin ƙungiyar za su yi bakin ƙoƙarinsu na tabbatar da haɗin kai ta ko halin ƙaƙa cikin wannan ƙungiya. Batun tsaro shi ne kan gaba a gana da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai yi idan ya gana da jami'an ƙasar Masar a ƙarshen makon nan a birnin Alƙahira, a zangon farko da zai yada a ziyarar aiki da zai kai shi ƙasashe 5 a gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin Asiya. Wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka ta damu ainun kan tashe-tashen hankula a zirin Sinai na ƙasar Masar ɗin, inda ƙungiyoyi masu alaƙa da ISIS suka ɗauki alhakin jerin munanan hare-hare da aka kai a yankin.
To jama'a, abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, sai mun dawo muku da dare da shirinmu na mutattauna. Kafin mu tafi, bari mu taya iyalin Alhaji Bala kwaifin murnar auren 'ya'yansu da aka yi yau, wato Aisha da Muzammil, wanda aka yi ɗauren auren nasu a fadar sarkin Kwaifa da ke can jihar Kebbi. Allah ya baiwa yaran zaman lafiya. A madadin duka ma'anan sashen Hausa, Ali Mustapha Sokoto ne. Sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.